من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da addu'a a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 20 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine yammaci na 3 ga watan 7 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam na Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wannan kuma shine darasi na 3. Babin da za mu tafi a kai yau, babu dukulin khala'i wal istisabati. Babu dukulin khala'i wal istisabati, babin da yake magana dangane da shiga ban tsaki da kuma yin tsarki. Al istisaba, tsarki. Idan an ce al khala'u a larabce, fili wanda ba kowa. To galibi kunda mutane a da, musamman Larabawa da ke raye cikin Sahara, in sun tashi biyan bukata ta bayan gida ko bawali, mutum kan nemi wurin da ba kowa, don kar kowa ya ganshi ya je ya biya bukatarsa. To sai aka mayar da wannan ya zamanto suna na dukkan wurin biyan bukata, ko da fili ne ko da gini ne kewayayye, amma asalinsa a larabta filin da ba kowa. Wannan babi ne da yake magana dangane da dukulul khala'i, wato shiga wurin biyan bukata shine ban daki, wal istisaba da kuma yin tsarki. Sai malai ce hadal bab yuzkaru fihi adabu dukulul khala. Wannan babi a cikin sa za a ambaci ladubba da shari'ar musulunci ta tanada dangane da shiga ban daki, wal julusi fihi, da tsuguno cikin ban daki din don biyan bukata. Wanda ladabi shari'a ta yi maka tanadi, ba yadda kake so za ka yi ba, sai yadda shari'a ta tsara maka a matsayinka na musulmi. Lafazin aljulus galibi akan yi amfani da shi don zama, haka kuma akan yi amfani da shi don tsuguno ko da ba zama ba. Wal khuruj minhu, da ladabba da shari'a ta tanada dangane da fita daga ban daki. In za ka fita, yaya za ka fita? Bayan ka fito, me za ka ci? كما يذكر فيه كيفية الاستصابة من الأنجاب. كما يدعى تكن بعض الزاء أنبتي يد متنزي أركك من الأنجاب دقى نوئك ننجسة. الأنجاب جمع من النجس. في المخرجين نوئك ننجسة عندك فتوى أولا ريب دابيو قبل بايكنا. وما يقوم مقامه دا أبند وتو بهجر wato wannan biyan a wato wannan tsarkaka din irin tsarkin da zaka yi da duwatsu, wato shine al-istinja. Wa ma yaqumu maqamahu, ko abin da ke tsayawa a madadin sa, a madadin dutse din. Wattaharruz minha, babin zai kunshi yadda mutum zai nesaci najasa. Wa hadha min abwabi kitab at-taharati al-madhkur sabiqan, wannan yana cikin babuka dake karkashin kitabut tahara, wanda shine babbar matashiyar maganan da aka bude littafi dake. Dama galibi idan sun ce kitabu kaza, to kitab babbar tashar kenan. Karkashin ta kuma zaka sami abwab, zaka sami fusul, zaka sami mabahis. Kitab babbar tashar kenan. Idan sun ce kitabut tahara, tahara tana da fadi, alwalana na ciki, kamun ruwa na ciki, wankan jaraba na ciki, taimama na ciki, ruwan da ya kamata a yi da su yana ciki, koge ko dutsen da ya kamata a yi da su yana ciki, ababe da yawa za su shiga cikin kitabun sahara. To don ka ji daɗin karantarwa, don ka isar da sako daidai, sai ka raba shi babuka babuka. Babul awwal sai kai magana kan alwudu, babi na biyu kai magana kan wanka, babi na uku kai magana kan taimama. Ko in ga dama ka raba shi babuka, kitabul miyah, wato babu kitabut taharati babul miyah, ka fara magana akan ruwan kansa, wani irin ruwa ake da shi. To duk inda ka ji babi, to yana shiga karkashin kitab ne. Kun fahimta da kyau? Da haka wannan babul khala'i din nan, ko dukulul khala'i wal istitaba, wato babi ne daga cikin babuka da ke shiga ƙarƙashin kitabu taharik. Alhadisul awwal a alhadisul hadi ashar an Anas ibn Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana idha dakhala al-khala'a qala اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأن شين الدين حديثي نشأت سكين حديثاً وأن للتافي قبضايا أن أنس بن مالك أن كرفو حديثاً دقى أنس بن مالك ميهد ما جدن من ذن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الله شكال يداد ليش أنس بن مالك يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai annabtila da amincin Allah tabbata gare shi kana iza da khalal khala'a ya kasance idan yayi nufin shiga ban daki ko wurin biyan bukata kala sai ka ji yafi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith wannan ɗaya daga cikin ladubba na shari'a kenan ga wanda zai shiga ban daki kafin ya shiga in yayi nufin shiga sai karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith dammun din kha'un din da farko zakai mata damma ba kuma wato ainihin ita ma mutun zai mata damma al-khubuthi al-khubuthi jam'i ne na kalmar khabith sai kuma al-khaba'ith jam'i ne na kalmar khabitha idan an ce khabith wato aljan kenan mai cutarwa namiji khabitha kuma mace kenan yayin da mutum yace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith yace ya allah ina neman kariya da tsarewarka min al-khubuthi daga mazaje cikin aljanu masu cutarwa wal-khaba'ith da mata cikin aljanu masu wannan ladabi kenan na shari'ar musulunci da aka tana da aka fada idan zaka shiga ban daki ya rage naka ce da ni to wani lokaci zai zanto a dadin Allah mutum zai biya bukatarsa ba ban daki ba to ya zai to shine malamai suka ce lokacin da kake tsaye kana shirin zage mazarin wandanka sai ka karanta sannan ka zare wandanka ka tsuguna ba shikenan ba tunda ba wuri ne ke waye ba kar ka ce to ya zan yi in shiga fili ne na Allah daji ne to lokacin kafin idan kai nufin cire wandanka sai ka faɗa sannan sai ka cire wandanka ka tsuguna don biyan bukatarka wannan mutum zai faɗa ko zai shiga wani ɗaki ko zai tsuguna an bayyana da kyau wannan uwa ya kawo shawarar cewa me zai hana tunda wannan littafin da nake da yake hannuna akwai sharhin waɗannan hadisai mu rinka karanta wani abu na sharhin to ansar da na bashi shine idan za mu karanta sharhin za mu tsawaita zance da yawa kuma waɗansu littafin da ke hannunsu babu wannan sharhi a ciki duk da cewa waɗansu kuma akwai sharhin a ciki wato ku gane ko da wani lokaci darasi akan ɗauke shi haka mataki-mataki yanzu idan muka sauke muka ce za mu sake maimaita littafin in dai har Allah ya raya da mu kuma kana nan za a sake maimaitawa to lallai ka halarta sai ka ƙara jin wani abin da da baka taɓa jinsa ba in za mu maimaita su uku haka in za mu maimaita su huɗu haka saboda a matakin farko kana ɗaukan mutane da bayanin da ba zai yi yawa ba ba zai gundurar ba ba zai rikitar ba har mutum ya rasa makamar da ran me aka ce wannan zancen ya sa ka manta da wancan to sai a rinka mun abu sama-sama ana sai shafa shi a wuce to wannan shi ne manufa amma in muka ce kowane hadisi za mu tsaya sai mun yalwata harshe a kansa sai mun biya bukatar da ake bukata game da kowane hadisi to ai hadisi ɗaya ya ce mu darasi da kullum sai mai hadisi sai sai mu tashi dan idan muka tsaya an Anas ibn Malik wane ne Anas dan Malik shine wane sai mai dogon tarihinsa wajen minti 15 to daga nan gurin sai kika ga kuma lokaci zai dauka kowanne darasi yana da matsayinsa kun gane da kyau dan haka ba lalle ne mu bi sharhin gaba ɗaya ba to amma dai abin da yake za a iya fahimta gargashin hadisin malamin ya kasa sharhin gida uku ne farko garibul hadis ya dauki daidaikun kalmomi na hadisin ya fassara na biyu al-ma'na al-ijmali lil hadis na uku ma yu'khadhu min al-hadis hukuncen da a iya fahimta su gargashin hadisin to wani lokacin yayi su da yawa wani lokacin yayi su gajeru to nayi mana alƙawarin duk inda yayi su gajeru zamu karanta inda yayi su da yawa zamu kyale sai dai mu fassara mu faɗe su da Hausa kawai mu ji to wannan hadisi da ya karanta mana yanzu malami mai sharhi ya bayyana irin abin da za a iya fahimta karkashin hadisin. Na farko, istihbabu hadha du'a'i inda iradatu dukhulil salah, mustahabbi ne karanta wannan addu'a lokacin da mutum zai shiga banɗaki. Liya'mana min ash-shayatin allazina yuhawiluna ifsad salati, dan mutum ya amuntu daga shaydanu waɗanda suke son su lalata masa sallah. Me yasa shaydan ke so ya za a lalata masa sallah? In ka shiga banɗaki ba tare da wannan addu'ar ba, shaydan zai iya sanya najasa a jikinka a wani wurin da baka sani ba, ko a tufafinka a wani wurin da baka sani ba. Gurinsa kar ka samu kamalut tahara, kar ka samu cikar tsarki, sai kuma da tsarki ake yin sallah. To yayin da ka nemi tsari, sai ga Allah ya riga ya kare ka daga sharrinsa, bai samu nasara akan ka ba. An gane ku? Na biyu, anna min azza shayatin annahum yusabbibuna at-tanajjusa, yana daga cikin cutarwar da shaydan ke wa bani adam, suna sabotawa mutum wato najasa ta tabbaci. Li tafsuda salatu al-abdi, ba dan koyo ba dan sallar mutum ta lalace. Fa yasta'idhu minhum, dan haka sai mutum ya nemi tsari kenan. Li yattaqiya sharrahum, dan ya amuntu ya kare kansa daga sharrinsu. Haka ya kamata mutum yi. Kuma me yasa sai zaka shiga banɗaki? Saboda su aljanu kun san kala biyu ne, akwai musulmai a cikinsu, akwai kuma kafirai. Da nassin alqur'ani suka ce wa inna minal muslimun wa minal qasitun, sannan suka ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. To dukkan kafirai daga cikin aljanu babu wuri da suka mayar da shi dandalinsu, wurin zama falo da suke zama su yi hira, sai wuri mai datti mai kazanta, kamar banɗaki da wuraren da ake zubar da shara. Saboda me? Saboda zuciyarsu akwai sharri a ciki, sai ya zanto wannan sharrin yana gunsu har cikin mu'amalolinsu da al'adunsu. Shi yasa kuke gani bokaye da suke mu'amala da aljanu, da ƴan duba da ƴan bori da suke mu'amala da aljanu, za ka gansu gaba ɗayansu kazamai ne. Saboda aljanna ke sharɗin ta kazanta kafin ya yi mu'amala da su. Duk wanda ka ganshi shi ma ko ɗan adam ne, sai ka ga ya fita daga hayyacinsa, shi ma dai ya zama wani aljan daga cikin ƴan adam ɗin. Saboda za ka ganshi ko da ba riga take a jikinsa, sai riga ta fata ko walki na fata, sannan kuma kila baya wanka a wata sai sau ɗaya. Duk shaydan ya sharɗinta masa haka, jikinsa za ka je na wari, idan ka ganshi da kwansa, shi kai suka haɗa ido da shi tashi hankali ne, sai ka ce a'udhu billahi minka, ko da a zuci ne. Ba yadda kin gani fuskarsa babu annuri, babu haske na imani su tare da shi. To haka aljan din yake, galibi aljanu sun fi so wuri mai kazanta, kamar banɗaki da inda ake zubar da shara, nan ne dandalinsu. To da haka in za ka shiga wurin, sai ka nemi tsari da Allah don ya kare ka daga sharrinsu. Ina fata kun fahimta da kyau. Ashe kenan kun ga tsafta a musulunci abu ne mai kyau. Barin jikinka da datti yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shaydan ya sa rai game da kai. Barin bakinka na wari yana daga cikin abin da ya sa shaydan ya sa rai tattare da kai. Shi yasa shari'ar musulunci sai ta shar'anta mana tsafta. Kaga za ka kama ruwa bayan abin nan, sannan kuma za ka yi wanka, sannan ga kuma alwala sau biyar a kowane yini. Kaga duk tsafta ce wannan. Sannan kuma ga yadda annabi yake cewa ka yi amfani da aswaki, yake cewa laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala, ba dan kar in matsantawa al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah sai sun yi aswaki. To kaga duk wannan wani abu ne da ake bukata. Kuma annabi yace kada ka ci tafarnuwa ka zo masallaci, kada ka ci albasa ka zo masallaci, domin mala'iku na cutuwa da warin bakinka. Sai malamai suka ce tafarnuwa da albasa waɗannan ba wai maqsud bane bi zatihi, dukkan abin da yake yana sa warin baki ka ci shi, to kar ka zo masallaci, sai ka tsaya sai bakinka ya dena wari sannan ka zo. Ina fata an fahimta. Dai idan ka zo zaka cutar da mala'iku, zaka cutar da yan uwanka musulmi da kuke sahu daya, dan Allah ku dubo dannan adab na musulunci masu tsari. Shi yasa ko da ka tashi daga barci da asuba, kafin ka zo masallaci, nemi man goge hakora ka goge bakinka, nemi aswaki ka kariya ka goge bakinka, musamman itacen nim na ɗauke da sinadari da waɗansu sinadari da ke kashe ƙwayoyin cuta da ke cikin baki, ragowar abinci da ke makalkalewa, itacen nim na kashe shi. Binciken ilimi na zamani ya tabbatar da wannan. To wannan sai ka gyara bakinka, sai ka zo masallaci, assalamu alaikum wa rahmatullah, ba a jin wari, assalamu alaikum wa rahmatullah, ba a jin wari. Amma ka tashi daga barci, ka ci miyar kuka, da baka yi aswaki baka kwanta, ba goge baki baka kwanta, ka tashi da asuba baka goge baka kwanta, kai ka ɗauka wannan ma ibada ce, gudun duniya zuhudu haka ka ɗauka, baka san ba kazanta ce wannan ba zuhudu bane ba. Sai ka zo masallaci assalamu alaikum mutane na jin wari, assalamu alaikum mutane na jin wari, ana gaisawa da kai ana kawo da kai, babu dadi irin wannan. Wannan ba dabi'ar musulmi bace ba. Musulmi so ake zo mai tsafta, mai gyara jikinsa, mai tsaftace hakorinsa, mai komai, sai dai kawai kuskure na ɗan adam wanda ya iya faruwa yau da gobe. Amma dai ka yi iyakacin ƙoƙarinka wajen tsaftace tufafinka, wajen tsaftace jikinka, wajen tsaftace bakinka. Wannan ladabba da shari'ar musulunci ta tanada, ta tanade su ne ga dukkan ɗaiɗaikun musulmi, maza da mata. Kuma irin wannan kiyaye tsafta ɗin shine abin da zai sa kai kanka rayuwar ka ji ta da daɗi, kuma dukkan abokin zama da kai ya rayu da kai, yana mu'amala da kai cikin jin daɗi. Namiji na tsafta, matarsa za ta ji daɗin zama da shi. Mace na tsafta, mijinta zai ji daɗin zama da ita. Amma da zarar mace ba ta tsafta, ba ta gyara jikinta, ba ta gyara haƙorinta, mijinta zai tsane ka. Yau da gobe, dama duk kyanki saboda yau da gobe, wata rana dole sai kin ɗan yi kuskure ma kafin ki shawo kanka, saboda an daɗe ana kaɗa da an gunduri juna. Kai ma duk kyanka yau da gobe, wata rana sai ta gaji da kai, sai ka ɗan yi kuskure ma, sai ka ɗan gyaggyara. Amma ba haka ba, ka tsaya guzu-guzu da kai sai ga baka abin nan ba. Duk waɗannan ladabba ne da shari'ar musulunci ta tanada, da ya kamata maza da mata kowa ya rinƙa yi. Amfanin duniyar a zauna lafiya, a bauta wa Allah, a yi istighfari, a yi salatin annabi, a mutu a shiga aljanna, shikenan fa. To me za ka ɓata lokaci ka shiga wani abu daban? Shikenan fa duniyar wannan. A kyautata al'amura, a kyautata rayuwar zama, a ji daɗin rayuwa, a yi salati, a yi sallah, a yi yadda ake bukata, mu'amala mai kyau, la darara wa la dirar, a mutu a shiga aljanna, shikenan. Abu na uku, wujubu ijtinabin najasat. Wannan na nuna mana wajibcin nesantar najasa wa amal al-asbabi al-munjiyati minha, da kuma mustahabbanci ko wajibcin aikata sababba da ke nesantar da mutum daga najasa. Faqad saha anna adama at-taharruzi min al-bawl min asbabi azab al-qabri, wato ya tabbata cikin hadisi kamar yadda bayani zai zo nan gaba, rashin tsarkakuwa daga fitsari yana daga cikin abin da ke sabota wato ainihin azaban kabari. To kaga kenan, karanta wannan addu'ar sai ya kare ka daga aljan. Rashin karanta ta, akwai tsammanin aljan ya dauki fitsari ranka ya sa a jikinka, a jikin tufafinka, a wani wuri da baka sani ba, ka shiga ban daki ba karanta ba, ko ke shiga ban daki ba ki karanta ba, sai ke dan ya sa maka najasa, wanda tsarkakuwa daga najasan nan yana daga cikin abin da zai tsirar da kai a azabar kabari. Rashin tsarkakuwa yana daga cikin abin da zai wajabta maka. Allah ya tsare. Al-hadithu thani ashar an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. حديث نشاب يمكن عن أبي أيوب الأنصاري أنكرقوا daga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, Allah shi kare da gare shi, qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa, yati idza ataytumul gha'it, idan kun je yin bayan gida. Lafazin al-gha'it a asali, lafazin al-gha'it yana nufin wuri wanda yake gangare ba tudu ba. To galibi a da in mutane za su biya bukatunsu, waɗanda suke zaman karkara ba birni ba, sukan nemi wuri mai gangare don su suturce jikinsu don kada wani ya gansu. To sai aka sanyawa abinda ake yi a wurin ya zanto shine al-ghaisin, amma asali sunan wurin ne. Idza ataytumul ghaisa, idan kun je bayan gida ko kun je wurin zagayawa, manzo Allah ce fala tastaqbilul qiblata, kada ku fuskanci al-qibla bigha'itin, wajen yin bayan gida, wala baulin ko bawali, wala tastadbiruha, haka kada ku juya ma al-qibla din baya. Me za ku yi? Walakin sharriqu aw gharribu, sai manzo Allah ce sai dai sharriqu, ku kalli gabas, aw gharribu, ko ku kalli yamma. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari yace fa qadimna shama, sai muka je kasar Sham. Fa wajadna marahida qad buniyat nahwa al-Ka'ba, sai muka samu ban dakuna an gina su suna fuskantar al-Qibla. ta yadda in dai ka shiga za ka tsuguna, lalle ne kila za ka juya wa alƙibla baya ko ka juya mata gaba ka fuskance ta. Ya ce to da muka samu haka mai faru, fanan harihu, mun ɗan mun shiga sai mu karkata kanmu, ba ma kallon inda ban ɗakin ke kallo, sai mu karkata mu kalle inda ba za mu fuskanci alƙibla ba, ba kuma za mu juya mata baya ba. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, sauran al'amari ko mu roƙi Allah istighfari ko wani baya faru na kurkure, amma iyakacin ƙoƙarinmu ga yadda muke. To wannan hadisi mai yake nunawa, abinda wannan hadisi ke nunawa yana daga cikin ladubba, wato ainihin na biyan bukata, kada mutum ya fuskanci alƙibla, kada kuma ya juya mata baya. Shine ɗaya daga cikin abinda za a iya fahimta karkashin hadisi, ma yi wa kazmin hadis, annayu an istiqbal alqiblati wa istidbariha hala qada'il haja. Na biyu, al'amru bil inhirafi an alqiblati fi tilka alhal, ko da ban daki ya zanto in ka shiga cikin sa yadda aka fuskantar da kai, za ka kalli alƙibla ko ka juya mata baya, me ya kamata ka yi? Kai sai ka karkace da kanka. Kina fata an fahimta? Dole ne sai ka zauna yadda aka tsara zaman, ba sai ka zo ka ce ba kai ka kalli inda ba alƙibla ba, kai sai ka karkace da kanka, dan shine abin da sahabbai suka yi. An gane ko? Abu na uku, anna awamir ash-shari'i wa nawahiyahu takunu 'ammatan li jami'i al-umma wa hadha huwa al-asl. Duk abin da shari'a ta umarni cewa ku yi kaza ko ta hana ku bar kaza, wannan ya shafi kowa cikin al'umma, wannan shine asalin zance. Amma wa qad takunu khassatan li ba'd al-umma, wani lokaci a iya samun umarni bai shafi kowa da kowa ba, wadansu al'umma kada ya shafa, wannan in an samu wani dalili da ke nuna hakan sai a yi aiki da shi a haka. An gane ko? Wa minha, daga cikin irin wannan hadal amru, umarnin da ke cikin wannan hadisi, da annabi ya ce walakin sharriqu aw gharribu, kar ku fuskanci alƙibla kar ku juya mata baya, sai ce me? Sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma. To wannan umarnin ga wa yake? Ga kowane ɗaya cikin al'umma? A'a, ga mutanen Madina kadai, saboda mutanen Madina alƙiblar su kudu ce. Sai aka ce kar ku kalle ta, ma'ana kar su kalle na kudu, kar su juya mata baya, ma'ana kar su kalle na arewa, sai dai ce ku kalli gabas ko yamma. Dan su in sun kalli gabas, su kalli alƙibla ba, ba su juya mata baya ba. Haka in sun kalli yamma, ba su kalli alƙibla ba, ba su juya mata baya ba. Kaga wannan hadisin na mutanen Madina ne da waɗanda suke matsaya irin tasu, wanda a jiografiyance garinsu ya zanto yana arewa da Makka ko yana kudu da Makka. To kaga yadda za su yi shine kar su kalli, sai dai su kalli gabas ko yamma. Dan in garinsu na arewa da Makka, sai suka kalli kudu, ba sun kalli alƙibla ba? In suka kalli arewa fa, sun juya mata baya kenan, wanda duk shari'a ta hana. Haka in garin suna kudu da Makka, idan za su kalla su yi sallah ba arewa ba, to kar su kalli arewa dinnan wajen biyan bukatan su, kar kuma su juya mata baya, kar su kalli kudu, sai dai su kalli na gabas ko yamma. Amma irin mu, wanda mu muna yamma da Makka, ba za a ci sharriku a wajen ribu ba. Dai sharri ko dan shine ka kalla alƙibla din, gharibu din kuma shine ka juya mata alƙibla ba. Dan haka wannan hadisi ya ce ba kowa ya tafi ba, ya tafi mutanen Madina da makamantan su, wanda alƙiblan su take kudu ko arewa, amma mu da alƙiblan mu take gabas ko don da alƙiblan su take gabas ko yamma, to wannan hadisin bai tafi shi ba. Ina ba ta kun fahimta da kyau? Eh, kamar Hausa ya yadda yake so. A'a, baka fahimta ba kenan, shi yasa na ce kun fahimta, kuka ce na'am, kuma har da kai a ce baka fahimta ba, kace sai yadda yake so. Yanzu kun fahimci sai yadda yake so cikin wannan hadisin? Ba wanda ya fahimci wannan sai kadai. Yanzu kaga sai in fuskance ka abinda ake nufi da hadisin, kar ka yadda ka kalli alƙibla kuma kar ka juya mata baya, ka fahimci wannan? Sai annabi ya ce amma ku yi gabas ko yamma. To yanzu muna alƙibla, wannan idan muka yi gabas ba shine mun fuskanci alƙibla ba? In muka yi yamma ba shine mun fuskanci? Duk misalin da na buga na cewa mutanen Makka suna ina da suna mutanen Madina suna ina da Makka, suna arewa da ita. To mutumin da yake arewa da Makka, ina zai kalla sallah? Zai kalli na kudu. To kaga anan gurin kenan ba zai kalli kudu da yin biyan bukata ba, kuma ba zai biya mata ba. Haka mutumin da yake kudu da Makka, ina zai kalla sallah? To yanzu idan ya zo biyan bukata, kaga kenan bai halatta ya kalla arewa biyan bukatan sa, bai halatta ya juya mata baya ba. Ina ne zai kalla yadda ba zai fuskanci alƙibla ba kuma zai juya mata baya ba? To da su ake banda kai, الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة. أبو نهدو زام فهنتي جرم ما الكبلة كنن جرم ما كعبة تيجي أك أنا متين يفسكنتها وجنبي مبكاتا كو يجوا متبايا. شيسا يدوش كمون حديث دبم مرفوعي النبي تيجا أتا أحدكم البراز فليكرم كبلة الله عز وجل ولا يستقبل الكبلة. وانا حديث كنن دبم معنى دم متين يزوج بيم مبكاتا ya girmama alƙiblar Ubangiji ita ce Ka'aba, kar ya ce zai fuskance ta. An gane ku? Abu na biyar daga cikin wannan hadisi, al-muradu bil istighfari huna al-istighfaru al-qalbi lil lisani. Abu Ayyub al-Ansari yace da muka je can sai muka samu sun gina bandakuna suna kallon ina, suna kallon alƙibla. To yaya muka yi idan mun shiga mu sai mu karkace mu kalli inda ba alƙibla din ba? Yace fanal hariku, sai mu karkace mu kalli inda ba alƙibla ba, wa nastaghfirullah sai mu istighfari. To kila ka fahimci wannan istighfarin da yake yana istighfarin lokacin da yake ina cikin bandaki. To shine malaki ta istighfarin nan da suke yi suna yi ne da zuci, an istighfarul qalbi lil lisani, ba da baki ba. Li'anna zikrullahi bil lisani fi hali kashfil awra wa qada'il haja mamnu'un. Wai yace saboda ambaton Allah lokacin da mutum ya cire tufafinsa a jikinsa ko lokacin da yake biyan bukatansa an hana, to wannan magana tashi ba za mu sallama ba fa. Ba hana ka ambaci Allah ba dan babu tufafi a jikinka, ba hana ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin Bukhari yace idan ɗayan ku ya zo wa matarsa wajen kusantar ta yene yace bismillahi, bai ambaci Allah ba, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana, lokacin ba komai jikinsa. Shi yasa Imam al-Bukhari babi yayi akan wannan hadisin, babi yayi guda cikin sahih al-Bukhari yace babun at-tasmiyatu ala kulli halin, babin da yake nuna yin bismillah a kowane hali kace, ma'ana ko da tufafi ko babu. Yace wa inda al-wiqa'i, da lokacin saduwa da iyali ka yi bismillah, na babu tufafi jikinka. A ce maganar cewa ba za ka yi bismillah ba dan babu tufafi a jikinka, wannan magana ba tabbatacciya ba ne ba. Maganar cewa ko ba za ka yi magana ba dan babu tufafi a jikinka, wannan ma ba tabbatacciya ba ce ba. Wai mutum na ban ɗaki, shikenan an kai maka ruwa ya ƙare, kuma kana so ka wa iyalinka magana ko ba tufafi a jikinka, ko ba za ka yi magana ba? Wai ce ba za ka yi magana ba? Za ka yi magana da ƙarfi a kawo ma ruwa da kumfa jikinka. Ba wani sako da kai baka saba Allah ba, baka saba manzon Allah ba, ba wani haramci a ce. Duk ba gaskiya bane wannan. Ya mala'iku suna jin kunya ka za su zo da kai. Kun bayyana wannan da kyau. Dan haka dai wannan hadisi na nuna mana ɗaya daga cikin ladabban biyan bukata, wato idan mutum zai shiga ban ɗaki, idan ya shiga ban lalle mutum idan zai biya bukatarsa kar ya kalli alƙibla, kar kuma ya juya ma alƙibla baya. Kun fahimta ko? To amma me ke faruwa, an samu waɗansu hadisan daban waɗanda suke kamar sun saba ma zahirin wannan, shi ne ɗaya daga cikin su ga hadisi na gaba, alhadisu salisa ashar, hadisi na 13. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر يكي سوا رقيت يوما على بيت حفصة وترانا ناهو كان سورا لكن حفصة حفصة bintu Umar kenan, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, na hau soran gidanta ko na hau rufin ɗakinta. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ba da niyya ba sai na hango Annabi a can wani wuri, ya qadi hajatahu, yana biyan bukatarsa, mustaqbilal sham, ya fuskanci sham, mustadbiral ka'aba, ya juya wa ka'aba baya. Yanzu wannan hadisi ya nuna me kenan? Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci sham, tunda ko ya fuskanci sham ya juya Ka'aba baya daidai lokacin da yake biyan bukatarsa. To wannan hadisi da malamai suka hada shi da wancan da makamantansu, sai suka ce to asalin hanin da Annabi yayi
ko kuma asalin hukunci na fuskantar alƙibla lokacin bawali ko bayan gida, fuskantar alƙibla ko juya mata baya, me wannan hukuncin, me hukuncin sa shari'a? Waɗansu suka ce gaba ɗaya bai halatta ba ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya ta kowane irin hali. Waɗansu suka ce ya halatta mutlaqan ta kowane hali. Waɗanda suka ce bai halatta ba sun kafa hujja da hadisin baya da muka karanta, tunda annabi ya hada la tastaqbilu al-qiblata fi bawlin aw ghadin kaza kaza zuwa karshe dai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka ce ya halatta mutlaqan sun kafa hujja da wannan hadisin da makamantanta. Amma sai Imam Malik ibn Anas sai suka tsaya tsakiya suka ce a'a, in kuka ce ai aiki da waccan fatawar ta farko dole za a jefar da wani hadisi, in kuka ce ai da wannan ta biyun kuma za a jefar da hadisin farko, to muku muna son a hada hadisan ai aiki da su gaba daya. To ya za a hada ai aiki da su gaba daya? Suka ce shine idan mutum na filin Allah ta'ala inda baban daki ba, ba wata itaciya ko dutse ko gini da ya kare shi, baya halatta ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya dan a fili yake. Amma mutumin da yake cikin banɗaki ya halatta ya fuskance ta ko ya juya mata baya. Suka ce hadisin Abdullahi dan Umar ɗin haka za ka ɗauke shi, annabi ya yi haka ne daidai lokacin akwai abin da ya kare kansa da shi. Dan haka dan ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya lokacin da kake cikin banɗaki babu laifi, a waje shi ne laifi. Idan kai haka shi ne ka yi aiki da dukkan hadisan guda biyu, wancan da wannan, wanda malamai suna da ka'ida suke cewa aljam'u aula min at-tarjih, aljam'u aula min at-tarjih, ko suka ce i'malu ad-dalilaini aula min isqati ahadihima, i'malu ad-dalilaini aula min isqati ahadihima. Ma ma'anar wannan zance? Ma'anarsa ka hada hadisai guda biyu ka yi aiki da su, shi yafi sama da ka ɗauki ɗaya ka yaki da shi ka jefar da ɗaya. In ka ce duk ko ina bai halatta a kalli alƙibla ba, yanzu ya za ka yi da hadisin Abdullahi dan Umar, kai ba za ka yi aiki da shi ba kenan. In ka ce kuma a'a ya halatta a kalla ta ko ina, ya za ka yi da hadisin Abu Ayyub al-Ansari, ba ka yi aiki da shi ba. In ka ce a fili bai halatta ba, a cikin banɗaki ya halatta, ka yi aiki da hadisin Abu Ayyub al-Ansari, ka yi aiki da hadisin Abdullahi dan Umar. Me yafi yin aiki da hadisin guda biyu ko jefar da ɗaya ka ɗauki ɗaya? Yi da su guda biyu, shi ne ma'ana imanu dalilai ne, ka aiwatar da hadisai guda biyu ko dalilai guda biyu yayin da suka yi ta'arudi, hada suka yi aiki da su, aula min isqati adihima, shi ne mafifici sama da ka yi aiki da ɗaya ka kyale ɗaya. Waɗansu malaman kuma su ma sun haɗa su, amma ta hanyar daban ba wannan ba, suka ce abinda dai ya kamata shi ne idan a filin Allah ne, to mutum in ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya haramun ya yi, tunda ko haramun ya yi akwai zunubi a kansa. Idan a ban ɗaki ne mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya makruhi ya yi. Kun ga sun raba mai hukuncin kenan, hadisul awwal yufidu tahrim wa thani yufidu al-karaha. Amma dai wancan zance na farko na Imam Malik ibn Anas ya fi ƙarfi, dan Abdullahi dan Umar haka yake, duk lokacin da ya shiga ban ɗaki ba ruwansa zai fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya, kuma shi ne rawin wannan hadisin. To Abdullahi dan Umar ko haka aikin sa yake? To tunda ko haka aikin sa yake, ka'ida ta malamai shine shi rawul hadith idza fassara al haditha bima yunasibu zahirahu fa tafsiruhu maqbul, kullum rawin hadisi in ya fassara shi ta hanyar maganar su ko aikin su da abin da ya dace da zahirin hadisin, to tafsirin su shi ake gabatarwa saboda tafsirin wani baki ba, dan shine ma'abucin hadisi, shi zai fi kowa fahimtar sa saboda wanda baki ya ruwaito shi ba. Kun gane wannan da kyau? Da haka kenan daga yanzu mun riga mun samu natija, shine idan mutum na cikin banɗaki wannan hani bai hau kansa ba, amma idan mutum yana waje ba hani ya hau kansa. Yayin da mutum ke waje ba abinda ya katanga ko dutse ko itaciya da ta kare shi, haramun ne fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya. Amma in yana cikin banɗaki ko akwai katanga ko wani abinda ya kare shi, to babu laifi dan ya juya mata baya ko dan ya fuskanci Ka'aba, wannan babu laifi a kansa. Waɗansu malaman kuma suna ɗaukan yato mazhabul ihtiyat, sukan ce ko da dai a ban ɗakin ne, dan dai ka nisanci al'amarin, da amma yuri baka dai ila ma la yuri baka, dan in ka fuskanta kila ka dan samu wani makaki a zuci. Ala ayyi halin dai wannan shine aikin sahabi Abdullahi dan Umar. An bai jonan da kyau al hadithu 14, hadisi na 12 an Anas ibn na 14 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'. Alhadith ar-14 an karbo hadisi na wato hadisi na 14 an Anas ibn Malik an karbo daga Anas ibn Malik Allah shi kare da gare shi annahu qala Anas ibn Malik yati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sai da mutun Allah tabbata gare shi ya kasance yadkhulul khala'a yakan shiga wurin biyan bukata sawa'un ban daki ne sawa'un fili ne yake gidan biyan bukatan sa yakan shiga dai wurin biyan bukata fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan ni da wani yaro nahwi kwatankwaci na ta fuskar shekaru idan an ce gulam yaro da ya kai shekara 7 zuwa sama amma bai zama baligi ba shine gulam fa ahmilu sai in rike mata ana ni wa gulamun nahwi da wani yaro kwatankwaci na idawatan wato idawa wani abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata an gane ko abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata sai in rike masa wani mazubin ruwa da aka yi da fata min ma'in wato da ruwa ciki wa ana zakan kuma in rike masa mashi karamin mashi haka wanda yake ba dogo ba gajere shi ake kira anaza wadanda suna fassara shi su ce sanda ita ce anaza to ko dai sanda ko mashi amma dai fassaran cewa mashi alhirbatu sagira karamin mashi ba mai tsawo ba shine ake kira anaza dan saboda ka'ida mashi yana da tsini daga kansa me yasa annabi ke rike shi saboda idan ya je wurin biyan bukatun sa tunda larabawa a sahara suke ba ita ce da yawa ya zai ya kare kansa daga jama'a sai ya kafa shi cikin sahara sai ya tire rida din sa sai ya dora a kai kaga ya kare shi daga jama'a sannan ya tsuguna biya bukatun sa sannan ya tashi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan zai fi daukar ma'anar sanda wadda ba ta da tsini ko zai fi daukar maki tunda shi yana da tsini zai fi dadin takawa cikin kasa kun ga zai fi dacewa da fassarar maki kenan kun gane da kyau fayyatan ji bilma'i idan mun je wajen sai shi manzon Allah ya yi tsarki bilma'i da ruwa an gane ko ababan da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi al-awwal yace jawazul iktisari ala al-ma'i fil istinja'i wannan na nuna mana halaccin ashe ba lalle bane sai ka hada dutse da ruwa ka yi tsarki da su lokaci guda tun daga shi Abdullah dan Umar yace na rike masa abin zuba ruwa a ciki da ya gama biyan bukatun sa sai ya tsarki da ruwa bai ce ya dauko dutse ya fara amfani da shi sannan ya dauko ruwa kuma ya hada da shi ba wannan sai yake nuna halaccin al-iktisar ala al-ma'i fil istinja'i malati wa huwa afdalu min al-iktisari ala al-hijarati wannan shi ko yafi dacewa sama da ace ka dauki dutse kadai kai amfani da shi ma'ana in dai dai zaka yi amfani da shi ko dutse kadai ko ruwa kadai ba biyan zaka hada ba wanne yafi tantanta ka gabatar kan dan uwansa ruwa li'anna al-ma'a anqa dan ruwa shi yafi tsarkake jiki wal afdalu malati amma mafi fici in a wurin waɗansu malamai aljam'u bainal hijarati wal ma ka ɗauki dutse ɗin ka kankare dattin da shi sannan kuma daga baya kuma ka sa ruwa hada guda biyan shine yafi dacewa fa yuqaddimul hijara ya gabatar da dutse thumma yatbi'u hal ma sannan ya bi da ruwa li yahsul al inqa'ul kamil dan da wannan za a samu tsarkakuwa cikakkiyar tsarkakuwa qala an-nawawi al-imam an-nawawi sharafuddin an-nawawi dana cikin manyan malaman mazhabin shafi'iyya kenan yake kullazi alaihi jama'atun min as-salaf wal khalaf abinda muka san manyan malamai magabata na farko da na karshe akan sa wa ajma'a alaihi ahlul fatwa kuma dukkan ma'abuta fatawa suka yi ijma'i akan sa min a'immatul amsar cikin manyan malamai dake biranen musulunci makka madina kufa basra da sauransu annal afdala abu mafi fici an yi jima'a bainal ma'i wal hijara shine tsarki ya hada dutse da ruwa fa yasta'mil al hajara ya fara amfani da dutse awwalan farko litakhiffa najasa dan wannan dutsen sai ya rage wa najasar karfi kenan wata kullu mubasharatuha bi yadihi yayin da zai amfani da ruwa kaga hannunsa ba zai taba najasa ba tun da ya riga kankare shi da dutse thumma yasta'mil al ma' daga baya sai ya aiwatar da ruwa fa in arada al iktisar ala ahadihima in ko dai yake so kawai yayi jaz al iktisaru ala ayyihi ma sha yana da dama yayi amfani da dutse kadai ko ruwa kadai sawa'un wajad al akhar aw lam yajidhu ko da akwai ruwa ya halatta kai da dutse kadai, ko da akwai dutse ya halatta kai da ruwa kadai in kana so. Fa in ittasara ala ahadihima fal ma'u afdalu min al hajari, in dai ɗaya zai yi amfani da shi banda ɗayan, to yin amfani da ruwa shi yafi sama da yin amfani da dutse kadai. Wannan magana Imam Nawawi kenan. Abu na biyu, istidadul muslim bi tahurihi inda qada'il haja li'alla yuhwijahu ila al-qiyam fa yatalawwad. A ce an fi san a wannan hadisi za mu fahimci cewa ana bukatan kafin ka je wurin tsugunawarka ka tanadin ruwanka ko dutse da za ka yi tsarki da shi, dan karka je sai bayan ka gama babu ruwa babu dutse, yanzu kana nema ina za ka tashi ka nemo dutse ko ka nemo ruwa, sai wannan ya sa ka bata jikinka da me najasa kenan. Abu na uku, tahaffuzuhu an yanzura ilayhi ahad. A ce ana bukatar wanda duk zai biya bukata ya kare kansa ta yadda wani ba zai samu damar ganinsa ba. Za mu fahimci wannan cikin hadisi ta yadda annabi ke tafiya da sanda wanda yake kafata, sannan ya sa abin da ɗinsa akai kamar yadda muka ce, don ya kare kansa kar wani ya gani. A ce dukkan mai nemo wa kansa mutunci wanda ya san halin ya kamata halin girma, baya biyan bukata gaban jama'a, haka ana kallonsa, baya bayyana al'auransa gaban jama'a, don Allah ya haramta kallon al'aura. Sai ga mutane guda biyu, shine miji ga matarsa ko mace ga mijinta, wannan babu laifi dan ɗaya ya kalli al'auran wani, amma kawai ka sa ka tsuguna kana fitsari waje kowa na kallon ka, wai ai maza ne yan'uwan ka babu laifi, ko ke mace ai mata ne yan'uwan ta babu laifi. Wannan shine rishin kyautawa, rishin sani ya kamata kenan. Haramci ne karara. Allah ya ce kullu lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfazu furujahum. Al-hifazu 'ala al-furuj la yatimmu illa bil hifazi 'anil nazri 'alayhi wa bil hifazi an zina an wuqu'i fi zina. Wato kiyaye farji da aka ce mutum ya kare tsaraitinsa, ai biyu ne, karewa ta farko, kar wanda zai ga al'auranka sai matarka, haka annabi ce, kar ka yadda wani ya ga al'auranka a duniya sai matarka, haka annabi faɗa cikin hadisi karana. Kaga kare al'aura kenan na farko, na biyu kuma kare al'aura daga fadawa cikin zina. An fahimci wannan da kyau? Dogaro da wannan ne, wato kenan a ce baya halatta irin ababen da mutane suka saba yi a bakin kasuwanninmu ko wurare na kan titi, kan ko ina mutum ya tsuguna ya fitsari. Kaga wannan bai dace da koyarwar musulunci ba, bai kuma dace da kiwo lafiya ba. Musamman a wurin kasuwanninmu a bakin kasuwa, a ko ina sai ga mutum ya tsuguna yana bawuli ana kallonsa, kaga magidanci yana fitsari yana shan rake, ba abin da ya masa zafi, kowa ana kallonsa, ba kunya ba tsoron Allah. To gaskiya wannan bai dace ba ko alama. A garin musulmi a ga haka bai dace ba. Idan muka manta ba, za a cikin tafsirin azumi mun yi magana kan wannan, muka ce ya kamata yan kasuwa muna da rumfa guda goma daga nan zuwa nan, mu masu rumfan nan guda goma mu haɗa kuɗi mu sai mu yi wa kanmu ban ɗaki guda ɗaya, waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki, waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki. Idan muka yi ban ɗaki wadatacce, wurin shiga bayan gida kamar guda biyu, wurin bauli kamar guda ɗaya ko biyu, shi ma ya wadace mu da makullin mu a hannunmu, mun san adadinmu mu masu wannan ban ɗakin, mu ne kula da shi da tsaftace shi, muna da ma'aikacin da yake tsaftace shi, mun tare da ruwa ko mun jawo famfo, duk wanda yake son biyan bukatarsa makulli na rumfuna guda biyu na kusa da ban ɗaki, sai ka je ka zari makullin ka shiga ka fito kuma ka kulle, shikenan kuka za ku yi amfani da shi, kun tsare mutuncinku ta fuskar musulunci, kun kuma kun tabbatar da kiwon lafiya, kun taimaka wajen rashin yaduwar cutuka. Amma ko ina ai bauli, ko ina ai bayan gida, dole cutuka su yaɗu tsakanin jama'a, dole cutuka. Da an zo an yi bayan gida an barci, an zo iska ya ɗauki shi ya watsa kan balangu da yake buɗe, ko kan mai tsire da yake buɗe, ko kan menene, duk kurar nan da ta riga ta abin nan, kai ka ga wani naman a bakin titi kai kamar ɗan yakin Badar a kansa an kare ya da kura. Amma haka za a zo a ƙara yayyaba masa mai a kai, a gasa shi a jikin abin nan, a ƙara ba shi wuta, kai kuma ka ɗauka ka je ka ci, wancan ya ɗauka zai ci, ba ma wannan kaɗai ba, da rake da dukkan wani abin sha, galibi ba masu tsaftacewa. Kusa da inda ake biyan bukatar za ga mutum yana sayar da kifi, yana sayar da rake, yana sayar da balangu. To in a tsari na musulunci kaga bai kamata mutum ya yi wannan ba, ko da dokar ƙasa ba ta ce karkai ba, tsarin musulunci ya riga ya ce karkai kin tunanin saboda tsafta. Don haka dai ya wajaba kenan ga kowane musulmi ya kare al'aurarsa, bai kamata ba fitsari ko ina barkatai a kan titi. Sannan abu na gaba daga cikin abin da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi, jawazu istihdami sigari wa in kanu ahrara. A ce ya halatta yaro ya rinka yi maka hidima, sawa'un yaron nan ba lallai ya zama bawa ba, ko da wato ɗa ne yana da iyayensa, kaga Anas dan Malik mahaifiyarsa ta kawo shi cewa yayi wa annabi hidima, kaga ba bauta yazo gidan ba, amma dai ya bayar da kansa dan hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zauna tare da manzon Allah tsawon shekara tara ko goma kamar yadda aka yi sabani. Alhadithul khamis ashar, hadisi na 15, an abi qatadat al-haris ibn rabi'i al-ansari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكهن أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث نشا بير ماذا قال صلى الله عليه وسلم يا فتاة كم حديث داكر أدق أبو قتادة وانين أبو قتادة الحارث ابن ربيعي الأنصاري Allah shi kare ta gare shi yace manzon Allah ya ce la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi,
numfashi a cikin ruwan da yake sha. Lokacin da kake cikin shan abin sha, ruwa ne, lemo ne, zoborodo ne, idan kana cikin sha numfashi ya kama ka sai ka sauke shi daga bakinka kai numfashin, sannan ka mayar ka ci gaba. An ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa cikin numfashi uku, ya kama yana sha na sha numfashi ya kama ya dage, ya kama yana sha na sha numfashi na biyu ya dage, ya kama yana sha na sha na uku ya dage, to ya gama kenan sallallahu alaihi wasallam. Ba a son numfashi a cikin ruwa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To tunda an hana numfashi ma ballanta na hurawa, numfashi dai din kai me zai faru? Ba wannan iska ne zai fito daga jikinka ba, shi yasa aka hana ka. Kun gane da kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kan al'amuran guda nawa cikin wannan hadisi? Al'amuran guda uku, guda biyu sun shafi ladubba na shiga ban daki. Farko dai shine kar mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bawuli, wato sai dai hannun hagu kenan. Abu na biyu, kar ya shafi najasar jikinsa da hannunsa na dama lokacin da yazo kama ruwa, sai dai hannun hagu. Wannan al'amura guda biyu suna da alaka da adab, wato a qada'il haja. Abu na uku, wannan kuma can babinsa daban, shine zai iya shiga wato kitabul atima ko kitabul shirk ko menene da menene sauransu. Abin da yake nunawa, kar mutum ya numfashi cikin kofin da zai sha ruwa ko ƙwaryar da zai sha ruwa. To wannan hani da annabi ya ce kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, me yake nunawa? Haramci ne ko kuma karhanci ne? Waɗansu malamai suka ɗauka akan cewa wannan harifa haramci ne, haramun ne mutum ya riƙe gabansa lokacin da yake bawale da hannunsa na dama, haramun ne. Kenan in har ya riƙe yana da me kenan? Zunubi. Haramun ne ya taɓa najasa da hannunsa na dama, ya ce zai kama ruwa da hannun dama, haramun ne. In har ya haka yana da me kenan? Zunubi. Haramun ne ya ce zai numfashi a cikin kokon da yake shan ruwa, kenan in yayi yana da zunubi kenan. Shine abin da suke nufi da in sun ce haramci. Waɗansu malaman kuma suka ce karhanci ne. Gaskiya al'amari za a ɗauke shi a matsayin haramci, don saboda abin da muka sha faɗa tun jiya da shekaran jiya, cewa annahyu al-mujarradu an al-qara'in yufid at-tahrim, dukkan hani wanda babu wata alama da za ta kai shi mustahabanci, to za ka ɗauke shi a haramci yake nuna wa kenan. An gane ko? Hukunce hukuncin da za a iya fahimta da hadisin, na farko annahyu an masu zakari bil yumna halal bauli, an hana mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bawali. Na biyu annahyu anil istinja'i bil yumna, an hana mutum ya tsarki da hannun dama. Na uku annahyu anit tanaffusi bil ina, an hana mutum ya numfashi cikin kofin da yake shan ruwa. Na hudu ijtinabul ashiya'il kazira, ashe duk abu kazanta ne san ta saki. Me yasa aka ce karka taba da dama? Saboda kazanta ne, don dama da ita kake bayarwa ko karba, da dama kake cin abinci, kuma hannun dama da dan yatsansa ne kake karkadawa lokacin da kake karatun tahiyya, kake nuna tauhidi. Da haka bai dace a yi kaskantattun al'amura da shi ba, sai dai ababai waɗanda suke nuna girma da ya kamata. An gane ko? Duk za mu fahimci wannan cikin hadisi. Fa idza tsarra ila mubashiratiha falyakun bil yasar, in dole sai mutum ya taba najasa, sai dai ya taba najasa nan da hannun hagu. Wannan ya tafi zai wanke wa kansa ne ko zai wanke wa yaro? Mace za ta yi wa yaro tsarki, sai dai ta yi da hannun hagu, ba za ta yi da hannun dama ba, dan ba a bukatan taba najasa da hannun hagu. To amma hannun dama kai, sai dai na hagu. Sai dai in mutum ya zanto yana da larura, mutum ne mai hannu daya, kaga ba yadda ya iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi ma in dai hannu ɗaya ne da shi kuma ya zanto na dama kadai to abin da ya kamata shine ya zanto yana da wata safa ta musamman ta leda wanda zai rinka amfani da ita wajen tsarki dan ya tabbatar dai ya kwatanta wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam in bai samu halin wannan safa ba to kuma wannan shikenan amma dai in dai da hali ya samu wani abu dai da ya sa hannunsa cikin lokacin da ya tsarki din nan shi yafi dacewa da shi wannan ko abu ne mai sauki mutum ya safa wa kansa safa ta roba wanda zai rinka amfani da ita in yana da wannan uzurin ko larura abu na biyar bayanu sharafil yamini wa fadluha ala al-yasar a cikin mun fahimci falalar hannun dama cewa shi hannun dama dai yana da falala sama da hannun hagu abu na shida al-itina'u bin nazafati amma muna lura da yadda musulunci ke kulawa da tsafta la siyama al-ma'kulat wal mashrubat musamman wajen abinci da abin sha allati yahsulu min talwisiha dararun fi siha wanda gurbata abinci ko abin sha na iya kawo cikas ga lafiyar dan adam da kiwon lafiya me yasa dan saboda idan mutum yana cuta da ake yawan dauka wanda galibi tana yaduwa ta numfashi mura din nan ana iya daukar ta fuskar atishawa da mutum zai kana kusa da shi ka shaka ba tare da ya kauce maka ba tare da kai ka rufe abin nan dinka ba misali abin da ya shafi a tarin cibi wanda ake yawan dauka ta hanyar numfashi ko abin nan idan mutum ya sha abin sha yayi numfashi a ciki ya zanto bayan ya sha rage kai kuma zaka dauka ka sha to in yana da cutar da take yaduwa da wuri cikin lokacin nan ya zuba abin a ciki kai kuma ka karba ka kwankwada shine shari'a ta toshe dan rigakafi wanda aka ce yafi magani sai manzon Allah ce karka yi numfashin a ciki in zaka yi numfashin sai ka tsire kai numfashin ka a waje sai ka ci gaba da sha an fahimci wannan da kyau wato kun ga koyarwar musulunci wato inda za mu ba dabi'un gaba ɗaya ba za mu wahala ba ba za mu wahala sosai ba misali ka fara daga tsaftace bakinka da tsaftace jikinka asuwaki da sauransu duka tsaftace jikinka ka zo shan ruwa kuma baka yi numfashi a ciki ba inda za ka kawo katuwar kwariya babba da ruwa a ciki wannan ya sha ba wannan wannan ya sha ba wannan sai zanto kowa ya zauna lafiya dan kowa na asuwaki bakinsa garau kowa bai yi numfashi a ciki ba to amma idan ka kawo mutane ba su asuwaki ba su tsaftace bakinsu sannan kuma suna numfashi cikin ruwan in mutum ɗaya yana da cuta ya fara sha sai ya raba wa sauran nan take kar ku dauka cewa wai cuta wani baya daukan cuta dan akwai wanda suke da wannan aqida ba nasi daga Allah ko manzon sa da yace wani baya daukan cuta abinda dai aka ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar ma'ana la adwa ita cutar ba ta tashi da kanta ta shiga jikin wannan sai da qada'ullahi wa qadarihi tasirin ta ita kadai ba yawa sai bil qada to qada din nan kuma yana nan shi yasa kai sai aka ce kai ittikazul asbab بعد ما اتخذت السبب تتكل على رب السبب مسبب الاسباب وهو الله تعالى ايكن كواجبي ne kai ittikazul asbab idan mace a ce ai na dogara ga Allah to wannan ragwancin ka ne ka kawo shi ka jinginawa kaddara ka tsawarka ce ka jingina mu kaddara amma shari'a ai ta ce idan ka ga kuda kura ka gudu in gobara ta kama gidanka kai me ka kashe ko da jako ne da'ifin hadisi da yake cewa in gobara ta tashi ku kabbara kaga wannan kana kallo wuta gidan da zai tinye wuta kana ta kabbara wuta tana karfi kaga illar hadisi da ifai kenan ko mawdu ai in sun yadda tsakanin jama'a sai su gano ruwa mutane hasara in gobara ta tashi ka kashe shine bayani nemo ruwa kirawo yan kashe gobara shine magana amma ka tsaya gefe guda kana tare ka kabbara wuta dai ba za ta mutu ba za ta cinye maka gidanka kaga da'ifin hadisi in mutum ya bi su ma ba zai zauna lafiya ba sai su gadarwa da mutum hasara to don haka sai ake bin diddigi wajen hadisi kafin yin aiki da shi don ka tsaya kan yadda shari'ar musulunci take so kar ka wuce don saboda haka wato ashe kenan ana iya daukan cuta abin nufi a aqidar musulunci shine cutar tana iya tashi daga wannan zuwa jikin wannan da qada'in Allah da zartaswar Allah ba dan tasirin ta bai tana ita kadai amma kace san ba ta tashi wannan ba za a yi ba amma ta iya tashi amma ba ta yin tasiri sai da izinin wa da izinin Allah da akwai lokacin da mutum zai yi atishawa din kusa da kai ka shaki wannan abin nan din kuma kila kwayar cutar ta shiga jikinka amma ba ta yi tasiri ba dan Allah bai kaddarta ta yi tasirin ba to wannan kaddara ta Allah abin ne da ya shafi tauhidi da za ka kudurci a zuci amma neman ka kare jikinka ta yadda cutar kar ta shiga wannan ya zama wajibinka
ka tashi tsaye kai haikan kai wannan tattakin bil asbab kenan. Kun gane wannan da kyau? Saboda waɗannan matsaloli in mutum bai fahimce su ba ta fuskar aqida, aka samu bid'a guda biyu. Bid'a ta farko bid'ar qadariyya, wanda suke inkarin kaddarawar ma gaba daya, suna ganin Allah baya da kaddara, duk abin da kaga ya faru a duniya yake tibus akai, ko incident ne kawai, dace ne, ba Allah ne ya tsaro shi ya faru ba, ki tibus kawai, sai ga ka a masallaci, ba Allah ne ya tsaro za ka zo yau ba, kaga wannan ɗan qadariyya kenan. To wannan kuma kaga wata babbar bid'a ce, inkarin kadara din. To kuma sai daga biyu na abin nan, sai jabariya kuma a gefe daya, wanda su kuma gaba daya komai sun labtawa kadara, suka ce ba ka da iko sai abin da Allah yi. Suka ce shi insanu majburun ala amalihi, ma'ana laysa lahu ta'sir fa huwa karrisati fi mahabbir riyah. Suka ce tamfarar gashi idan iska ya taso, yana da daman da zai zabarwa kansa direction din da yake so iskan nan, gashin nan. Kaga sai inda iska ya kada ki, suka ce kamar sai inda iska ya kada ka, ma'ana kaddara ce ke ingiza ka, in ka fada nan ita ce, in ka fito daga can ita ce, ma'ana baka da naka, ko ana gobara karka gudu kenan, tsaya sai in kaddara ta tura ka, wanda ya zama shirme kenan. To mazhabin ahlus sunna shine tsakatsakiya, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, mun yadda da kaddara, mun yadda kuma Allah ya bai wa dan adam dama ta daukan mataki dan jawo wa kai amfani ko kare kai daga me cuta. To ya zama lalle mutum ya dauki matakin dan ya jawo amfanin, ya dauki matakin dan ya kare kansa daga cutar, amma daukan matakin kadai ba shi zai sa ya tsira ba sai in ya dace da kuma kaddarawar Ubangiji. Aikin sa shine daukan matakin, sauran kuma sai dogara ga Allah. Amma ya dauka mataki dogara ga Allah, wannan bid'a ne. Ya dauki mataki kuma ba ruwan shi da kaddara, wannan kuma ita ma bid'a ce. Dole sai ya hada guda biyun, ya dauki mataki kuma ya dogara ga Allah, ya zama al'umma ta tsakatsakiya. An fahimci wannan da kyau ko? Wai hakuri, mun shiga cikin aqida, laluran zance ne da kawo. Na biyu, na bakwai kai daga cikin al'amuran da za a fahimta karkashin hadisi, sumuwu shari'i, wato kamala na shari'ar musulunci da ɗaukakuwarta, haisu amara bi kulli nafi, ta yadda shari'a za a ga duk abin da ta yi amfani da shi, ta yi umarni da shi abu ne mai amfani, wa hadzara min kulli dar, ta yadda kuma shari'a duk abin da ta hana to abu ne mai cutarwa. Wannan duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi. Al hadisu sadisa ashar, hadisi na 16, an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qabrayni فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Hadisi na 16 an karɓo shi daga Abdullahi ibn Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib, baffan annabi kenan. Qala Abdullahi ibn Abbas yace marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qabrayni, annabi ya wuce ta waɗansu kaburbura guda biyu. Lokacin da ya wuce fa qala, sai yace innahuma la yu'azzabani, lalle su biyun nan ana azabtar da su. Me yake nufi da su biyun nan? Kaburburan ko waɗanda ke cikin kaburburan? Waɗanda ke ciki, ba kabarin ba, dan kabarin gidi zai masa azaba ne, wanda ke ciki. Innahuma la yu'azzabani, lalle su biyun nan ana cikin azabtar da su. Wa ma yu'azzabani fi kabir, abinda ake azabtar da su domin shi ba wani babban abu bane ba su a ganin su. Suna yin shi suna ganin abu ne mai sauki, amma gashi ya jawo musu azaba. Sai annabi zai bayyana me su kasance, sai yace amma ahaduhuma, ɗaya daga cikinsu, fakana la yastatiru minal bawl, ya kasance baya tsarkakuwa daga bawali. La yastatiru, ma'ana baya sanya kango tsakanin shi da bawalinsa, yakan kyale bawalinsa ya taba jikinsa ba tare da ya wanke ba, ko ya fito ba tare da ya wanke wajen ba, kaga bai sa sutura tsakaninsa da bawali ba kenan. A wata riwayan yakan ce la yastabri'u minal bawl, baya tsarkakuwa. To waccan riwaya ita ke fassara la yastatiru a nan gurin. Wa amma al-akhar, ɗaya daga cikinsu kuwa fa kana yamshi bin namima, ya kasance yana yawo tsakanin mutane da annamimanci. Me ake nufi da annamimanci? Gulma, ya ɗauko zancen wannan ya kaiwa wannan, ya ɗauko na wannan kuma ya kaiwa wannan, don ya ɓata mutane. dan ya bata ma'abuta alaka guda biyu, wani na alaka da wani, kai kake hasar dan mai suke tare, sai kake ganin sai ka dauki mataki da zaka lalata su, sai ka dauki mataki na zuga, kana zuga wannan akan wannan kuma ka zuga wannan akan wannan. Wata na alaka da wata, suna kawance, kai kina jin haushi dan mai suke kawance, sai kake kokari ki shiga tsakanin su, ko ka shiga tsakanin ubangida da yaron gida, ko ka shiga tsakanin mutum da ɗansa, ko ka shiga tsakaninsa da amininsa, ko ki shiga tsakanin mace da kishiyarta ko da makwabciyarta, duk wannan gaba ɗaya ya shiga ciki, ya zama yawo da annabimanci wanda gashi yana jawo azabar kabari. Ko kai musulmi ne, wannan na jawo ai maka azaba cikin kabari. An gane da kyau? To me ya faru? Fa akhadha jaridatan ratba, sai annabi ya dauki jarida. Abinda ake nufi da jarida nan ba jarida ta Hausa ba, jarida ta Larabci, jaridatan ratba. Sai ya dauki jarida, wato yar tsumangiyar dabino, rataba dan ya wadda bata bushe ba, wato wadansu sukan fassara jarid din shine al-asif, wato idan ka kalli itacen dabino ba yana da zangarniya babba ba wadda a jikinta akwai kaba din, to ita annabi ya dauka ta tsakiyar doguwar, rataba dan ya ce, sai ya dauke ta, fashaqqaha nisfaini, sai ya raba ta gida biyu, ya tsaga ta gida biyu haka, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, kowane kabari sai ya kafa guda daya a kansa, yazo jikin wannan kabarin ya sa daya, yaje jikin wannan kabari ya sa daya. Fa qalu, sai sahabbai suka ce, ya rasulullahi lima fa'alta hadha, dan me kai wannan? Qala, sai annabi ya ce, la'allahu yukhaffafu anhuma, mai yiwa a sauƙaƙa musu azabar da suke ciki, malam yayi ba sa matukar waɗannan abinda na sa bai bushe ba, in yana nan a danyensa kila zai kaffafa musu azaba, amma in ya bushe kuma shikenan ko. Yanzu wannan hadisi daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikinsa, tabbatuwar azabar kabari, cewa lallai akwai azaba aina a cikin kabari, kama ishtaharat bihi al-akhbar wa huwa mazhabu akthar al-a'imma, wannan shine mazhabin da aka sarwa al-a'imma, kai zaka ce kullul a'imma in dai ahlus sunna ne, duk wanda ya saba wannan kudin bid'a ne, duk ahlus sunna sun yadda akwai azabar kabari, dan tabbatuwar ta a cikin nassi na Qur'ani da tabbatuwar ta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin nassin Qur'ani ubangiji ta'ala yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, a barzakh din nan shine wurin da lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, to a cikinsa ne ake yi wa waɗansu ake yin azaban kabari din nan. Nassin Qur'ani ya tabbatar cewa dangane da iyalan gidan Fir'auna, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya, akwai wuta da ake bujiro musu ita, a gasa su da ita, guduwan da safe wa ashiyan da yamma, da safe azabar safe daban, da yamma azabar yamma daban, haka ake musu. To wannan azabar wata azaba ce, kaga dai ba ta duniya bace ba, domin sun riga sun mutu, ba kuma ta lahira bace ba, domin ta lahira fa la yukhaffafu anhum al'azabu wa la hum yunzarun, ba a sauƙaƙa ta, wannan ya nuna lokuta biyu ake ta, guduwan wa ashiya, za a yi da safe, za a yi da yamma, da daddare suna lafiya, tsakiyar rana suna lafiya, amma da safe za a yi da yamma za a yi, to wace azaba ce wannan? Dole dai ta duniya dai babu ita, dan an riga an halakar da su da ruwa, lahira kuma ba a sassauta ta a cikin dukkan lokaci ake yin ta, ba safa da yamma kaɗai ba, dole sai ya tsaya, sai abu guda ɗaya shine azabar mai azabar kabari, shine tafsirin ahlus sunna wal jamaa, yuraduna alaiha guduwan wa ashiya, yani fi quburihim, abin da ke nuna azaban kabari ce wanda aka yi ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama, dan a gaba sai ya kawo maganan azabar ranar lahira, sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, ashaddal azab, kaga ta fitar da tsananin kenan, amma ranar da kiyama za ta tsaya sai a ce ku shigar da iyalan gidan fir'auna cikin ashaddal azab. Ina fatan kun fahimta, duk inda mutum yake sai an masa wannan azabar, in ya cancance ta an binne shi cikin kabari, kuraye suka cinye shi, gobara ta cinye shi, ambaliyar ruwa ne cikin teku ya mutu, duk inda yake, dan abinda ake kira alkabur din a larabce shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa, ba wai wannan ramin ba, wannan ramin yana daukan ma'anan kabaru a larabce, amma asalin hakikatin alkabur shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa, dan Allah ce summa amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara, amatahu fa aqbara, wannan cewa Allah ke kashe mutum kuma shine ke rasar da shi fa akbaru kaga a rasar da shi ta yadda ba a ganin sa ba wai sai cikin kabari ba domin ba dukan wanda ya mutu bane yake cikin kabari yake cikin rami a shi alkabar din yana nufin me abin da yake biyo bayan mutuwa wani lokaci da yake biyo bayan mutuwa kafin a tafi kiyama shine alkabaru sawa mutun na cikin rami ko kura ta cinye shi kun gane wannan da kyau dan haka duk abin da mutum ya tantanta ai masa na azaba zai same shi abin da ya tantanta ai masa na ni'ima zai same shi a wannan hali ya rage naka tambaya ta yaya za a yi masa azaba sai mu ce to wannan ta yaya din da kake tambayar shine wanda babu wanda ya sani sai Allah sai dai ka sallama Allah ya ce zai dole ka yarda yaya kuma ba sai ka sani ba inda ya so ka sani sai saukar da wahayi ya sanar da kai tunda bai fada ma ba ka mai bakinka la yusalu amma yafalu wa hum yusalu ba tambayar Allah dan me ba da ya ce zai ba sai ka yarda amma yaya zai yi wannan yana cikin imanu bil ghaib ba a wajinta maka ganowa ba duk abin da yake mawara al-madda mawara al-hawa shine ake kira al-ghaibiyat nu'minu bihi duna an na'lam al-kayfiyya dole ne imani da abin amma ba lalle ne mu san kayfiyya ba kun fahimci wannan da kyau nabiyu adamul istibra'i minan najasat سبب من في هذا العذاب الواجب في هذا العذاب وترشن ين تركي إذا متن يأبو لي ينجاو عذابا كبري لأن الزهر قاني إلا إما واند با مسلمي با واند دا ما يشي دي يأبو لي بالوانس بايسا روا بايسا دوتي زي تياني بولن ياجما بيجما بدي يساو اندسي شكو باس الله زي هو اللي تنادى مين تركي كو مسلمين دا بايس الله مسلمي كنا جسنا ربي ربي كنا ko wanda tariku salati wata rana ma ya baya yi wata rana yi ko wanda yake yana yin sallar amma bai damu da ya tsaya wajen fitsari sai ya dinge gaba daya ba to dukkan wannan dai ana masa barazana da cewa azaban kabari na jiran sa dan haka fal wajib abinda yake wajibi ga mutum al istibra'u minha mutum ya tsarkaka daga najasa fal hadisu yadullu ala anna lil bawl bin nisbati ila azabil qabr khususiyya wannan na nuna ashe bawli na da wata khususiyya daban wajen sabauta azaban kabari tunda kaga ba a ce mai bayan gida ba sai aka kawo mai bawli wa yu'akkidu zalika ma rawahu al-hakim wa ibn khuzaima wa huwa aktharu azabil qabr min al-bawl annabi ke cewa da yawan azaban kabari sababin ta shine fitsari qala ibn hajar wa huwa sahih al-isnad wannan hadisi sahihi ne inji ibn hajar na uku cikin abin da zamu fahimta gargashin hadisin ta harimun namimati bainan nas yadda musulunci ya haramta gulma tsakanin mutane wa annaha min asbabi azabil qabri gulma din nan tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo azabar kabari kun gane da kyau na hudu rahmatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadi sirri anhum yadda annabi ke jin kan mutane da yadda yake kwaɗayin su ne sharri ya kautar da sharri daga mutane ya ga ana musu azaba ya dauki wannan abin din ya zama sababin sauƙaƙa azaba na biyar astaturu al-dhunubi wal uyub sitirce zunubin mutum da aibin sa fa innahu lam yusarrih bismi sahibi al-qabrayn wa la'allahu maqsud kaga annabi bai ambaci sunayen masu kabarin ba kawai sai dai ce ana musu azaba inda ya so ya fallasa ba za a sanar da shi ta hanyar wahayi ba wannan kabarin wani ne da wani to a ce idan mutum na laifi kokari yake ya koye laifinsa sai dai a ambaci illan laifin dan ba makasudi bayyana sunansa ba makasudi ya daina laifi an fahimta ku shi yasa yanzu da dama mutum zai zo ya yi wani laifi ana cikin karatu annabi ya san wani mai laifi kaza ne ba zai ce wani me yasa kake da kaza ba ka daina ya zama tonan silili kake masa gaban jama'a sai ya annabi ya ce ma balu aqwamin yafaluna kaza wa kaza ma balu me yasa waɗansu mutanen suke yin kaza ne wai me yasa waɗansu ba sa daina kaza me yasa waɗansu suke kaza ayyo ai ya san ko da waye amma me yasa bai bayyana sunansa ba dan a sitirce shi abinda ake so ya daina laifin dan haka sai aka faɗi laifin kadai ba tare da an ambaci sunan shi ba to wannan abu ne mai mahimmanci wajen faɗakarwa in kaga an bayyana sunan mutum to sharransa ya kai makura sai a faɗi sunansa dan mutane kar su koyi da shi dan saboda shi ya ƙi ji ya kangare wa gaskiya ba dan ya jahilce ta ba ya san gaskiya ce ya ƙi ta ba alkhairi ta tare da shi sai sharri to wannan ya halatta a ambace shi da sunan shi a faɗi sharransa dan kar mutane su koyi da shi amma duk mutumin da bai san gaskiya ce ba ya kauce mata bai san abin da yake kai barna bane ba sai a faɗi laifin kadai ba sai an ambaci sunansa ba. Haka duk mutumin da yake koda ya san abin laifi ne yana yi, ya san gaskiya ce ya kauce mata, amma yana da waɗansu ɓangarori na alheri masu yawa wanda sun fi wannan sharrin nasa yawa, to shi ma ba sai an ambaci sunansa ba, sai dai a faɗi laifinsa kadai. Wannan yana cikin fiqhud da'awa da ya kamata masu wa'azi su kula da shi. Duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa, sharri kaɗan, to in za ka yi masa wa'azi karka ambaci sunansa don karka nisantar da mutane gabaninsa don alherin da ke tattare da shi. Saboda ɗabi'ar mutane, in ka ce wani baya da kirki, wani mutumin banza ne, me zai faru? Sai a daina karɓa daga wajensa, a daina sauraronsa, a daina jin wa'azinsa ko faɗakarwarsa. Sai ya sa alherin da ke tattare da shi ka haramta wa mutane wannan alherin. Amma ko inda ma baya da alheri ko dai sharri ne da shi, wannan ka iya gaba daga fada don a nisanci sharri. Amma duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa, sharri kaɗan, to ka faɗi laifin sharrin kaɗai, karka ambaci sunan mutumin, ka suturce shi shine fa alkhairi. Wannan yana cikin al'amura masu dama wanda yake yukillu biha kathirun minad du'at. Da yawa daga cikin masu wazi ba sa fahimtar haka, sai ga mutum makasudinsa shine kawo gyara, amma sai ya haifar da barna ta inda bai sani ba. Wajen ambatan sunan wane, wajen wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza, sai ya haifar da barna mai yawan gaske, da niyyarsa kuma ya kawo gyara, amma rashin karancin fahimtar sai ya kawo masa wannan. Abu na shida, qauluhu ma yu'azzabani fi kabirin, yace gashi ba a musu azaba cikin babban wani abu, ai bi sababi zambin kabirin tarkuhu, kabirun tarkuhu alaihima, ba wani babban laifi bane ba wanda zai wahala su bar shi, inda sun ga dama za su iya bari. Fa inna tarkan namima wa taharruz min al-bawl laysa min al-umur as-sa'bati ash-shaqqa, mutum ya tsarkake kansa daga fitsari ko ya daina gulma, ai ba abu ne mai wahala ba, daina shi abu ne mai sauki, amma sai mutum ya ci gaba da yi dan kankanin abu ne sai jawo mutum azaba. Yana yin abu dan kankan, yana a ganin sa karami ne, ta hasabuna huwa hayyun wa huwa inda Allah azim. To dan haka dai wannan hadisi abinda yake da alaka da shi ta babin tsarki shine ko babin shiga ban daki, dan ya nuna ashe idan mutum ya shiga ban daki dan biyan bukatarsa, lalle ne ya yi iyakacin kokarinsa ya ga ya tsarkake kansa daga najasan nan da ya je ya yi. Wannan ku zai faru ta yadda idan ka je tsuguno, ka tsuguna irin tsuguna wadda za ta bayar da dama duk abin da ka je yi ya gama fita. In bauli ne ya gama fita, bayan ka tabbatar da ya gama fita, sai ka wanke ka tashi, ko ka yi amfani da dutse ka tashi. In ma bayan gida ne haka, wannan kokarin tsarkake kanka daga wannan baulin zai nisantar da kai daga azabar kabari. Rashin tsarkakewa zai gadar maka da azaban kabari. Ashe ko abu ne mai girman gaske. To sai dai wajen wannan tsarkakewar kar ka yadda da wasu wasin shedan da zai maka, ta cewa idan ka zo bawalin bayan ka tsuguna ka kare, sai ka matsa gabanka, sai ka karkada, sai ka yi tsalle, sai ka yi tari wai dan duk bawali ya gama fitowa, to wasu wasin shedan ne wannan. Asaltu wan nasr nan da malan fiqh suke magana hadisin sa da'ifi ne, bai tabbata daga bakin annabi ba, ba wanda yake ka matso ko ka jijjiga, a'a kai dai ka tsuguna ka gama bawalinka tsaf, ya gama fita sai ka wanke ka tashi. Amma cewa sai ka matso sai ka jijjiga, Allah bai ce wa manzon Allah bai ce ba. An gane wannan da kyau, hadisin sa da'ifi ne. Ibn al-Qayyim yace da naji Ibn Taymiyyah ya ja inkarin wannan, sai dai muraji'ansa nace an ce fa akwai hadisi akai, yace hadisin da'ifi ne, yace kuma asali ma shi bawali wato kallabani fiddar, kamar madara ce a cikin hantsar ko nono ne a cikin hantsar dabba, in taraktahu qar wa in masastahu dar, yake cewa in ka kyale wannan nono din baka matsa hantsar ba, nonon dabbar zai zubo. Amma in ka matsa kuma, in za ka matsa so ɗari zai dina zubowa, yace to haka bawali yake, in za ka matsa so ɗari sai ya fito so ɗari, in ka kyale baka matsa ba kuma zai tsaya dan kansa, to sai ka wanke shi kenan, sai ka tashi ka tafi. Amma sai shedan ya ta wasuwasi har wajen ababe guda goma, Ibn al-Qayyim ya lissafo yace cikin abin da shedan ke wa mutane wasuwasi, wa na farko ga al-asaltu, na farko ga an-nasaru, duk wani hadisin sahihi ne, sai ma wanda baya da hadisi, akwai al-hashu wanda zai bude kofar da fitsarin ke fitowa ya sanya tsumma ko auduga ya goge ki sannan ya wanke. akwai kuma alhablu wanda zai daurawa kansa igiya, igiya daga sama ya kama ta, ka in ya kama ta ya jaja sai ya saki duro wai dan fitsarin da yake ciki gan fitowa. Akwai ma wanda yake hawa mata takala ta tsani ya duro, akwai wanda zai tari da ƙarfi wai dan bolin da ya gan fitowa. Duk wasu wasun shedan ne. Allah bai ce muka wannan ba, manzon Allah bai ce muka wannan ba. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim. Dan haka da aka ce ka tsarkake, to sai ka tsaya daidai inda shari'a ta ce, karka je wajen tsarkakewa ka yi guluwi ka shiga bid'a ba tare da ka farga ba. Wanda ba ya iya rike fitsari, wannan kuma ya zanto larura ce tashi mai salisul baul kenan. Mun sha ba da fatawa yadda malamai suka faɗa a kai, malamai sun riga sun gama mana fatawa, suka ce duk mutumin da yake da baya iya rike fitsari, cutar fitsari salisul baul ne, ko yace fitsari na iya fitowa jikinsa, hukuncinsa daban wannan, ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo. Yayin da zai sallah sai je ya tsarki ya yi alwalarsa, ya zo ya ci gaba da sallah. Ko da bayan ya alwala wani abu ya ɗago kare da mutum ya je ya sallarsa haka, ko yana cikin sallah fitsari ya fito ya ci gaba haka. In lokacin wata sallar ta zo zai yi, ya sake yin tsarki ya yi alwala, shi ne abin da aka wajabta mishi. Duk abin da ya fito bayan alwalarsa kare damu da shi, shi ba zai yi alwala ba ne ya ce bari in ajiye ta don ni ma in anjima in yi sallah da ita, a'a, idan ma ya ba ta ajiyuwa shi a wurinsa. Dama zai yi ne daidai lokacin da ya zo masallaci, in ya zo masallaci ya shigo ya nafila, liman ya shigo ya yi sallah, babu laifi a kansa. Malam, ko da yana cikin sallah fitsarin ya fito ba, ƙarshe ba kenan zai ci gaba. To ya kake wata magana kuma da kuma da kake so sama da wannan bayani? Wani wani ka abu yanu min hadhal bayan? Shi yasa wani malami ke cewa ba abu mai wahala irin bayyanar da abu bayyananne. Kun gane ko? Abu bayyananne bayyana shi sai zanto shi ne mai wahala. Yanzu abu ne mai sauƙi in abu ya ɗan shiga duhu, mutum ya zo ya ce maka da Allah menene sokoro do, kaga sai ka faɗa masa wani abin sha ne ake jikawa a hada da kaza a yi kaza a sha, amma da ce da Allah mai ruwa ya zaka masa bayanin ruwa. Da abin da yake a bayyane to bayyana shi ya fi wahala. Shi da Allah menene rana, na gane cewa rana mai rana, menene wata, duk abu bayyananne bayyana shi yana da wahala. Kun gane da kyau? Abin da ya rage mana cikin wannan hadisi, menene hukuncin sanya wani itace akan kabari? Manzon Allah ya samu kaburbura guda biyu ya ce ana musu azaba, ya ɗauki jaridun nakhl ya tsaga gida biyu ya dasa akan wannan ya dasa akan wannan. Waɗansu ruwayar sun nuna lokacin da ya sa jaridun nakhl ɗin ya sa a daidai kabarin, a daidai kan kabarin, ba wajen kafafu ba kenan, daidai wajen kai. To me ya hukunci? Yanzu mu ma idan mun je makabarta za mu iya ɗaukan wani abu na bishiya mu dasa a jikin kabari don cewa a sauƙaƙa masa azaba, ko ba za mu yi ba? Akwai malaman da suka ɗauka cewa za a yi, amma zance mafi inganci duk maganganun da malamai suka wannan shine ba za a yi ba. Saboda me? Annabi ba kowane kabari yayiwa ba, a rayuwarsa ya soro ya je makabarta da yawa, amma bai yi ba sai so nawa, sai so ɗaya. Yanzu qadiyatu ainin la umuma laha, abinda malaman usul fiqh ke cewa qadiyatu ainin la umuma laha, hukunci ne da ya shafi ɗaya ɗayakun mutane wanda bai game sauran kowa da kowa ba. Da ya game kowa da annabi ya yi wa sauran, amma bai taɓa yi wa kowa ba sai wa sai waɗannan. Abu na biyu, menene dalilin da ya sa ka yi idan za ka yi ɗin? Annabi ya yi saboda me? Don a sauƙaƙa musu azaba. To kai yanzu kana da buƙatar ka san wannan kabarin ana masa azaba kafin ka yi, wanda baka da ikon da za ka san wannan, tun da ba a maka wahayi. Kaga wannan ya fito fili. Idan ka ɗauka kai sai mu ce me yasa ka yi, sai ka ce da a sauƙaƙa masa azaba, sai yanzu ka yi da'awar sanin gaibu kenan. Wa faɗa ma ana masa azaba, ya kai ka sani? An fahimta ku? To kila wani mai ta'annutun magana zai iya cewa na san shi mutum ne wanda baya tsarki idan yayi ba, mutum ne mai gulma tsakanin jama'a, na haka tabbas ana masa. Sai a ce wannan cewa mai bawali baya tsarki ana yi masa, da mai annamimanci ana yi masa, wannan cikin taron jama'a kenan. Amma shi ka sani ko yayi istighfari ta kankare masa kafin ya tuba, kafin ya mutu? ka sani ko yana da rinjayen aika na gari wanda suka fi karfin wannan laifin. Allah ko ya ce innal hasanati yuzhibuna sayi'at zalika zikrun zikri. Ka sani ko bayan mutuwarsa mutum 40 sun yi masa sallah waɗanda ba sa shirka. Annabi ya ce duk wanda ya mutu aka samu mutum 40 sun masa sallah waɗanda ba sa shirka suka nemi cetonsa Allah zai ba su. Ka sani ko ya samu wannan zaratan ahlus sunna wal jama'a ba shirka ba bid'a sunna kawai. Qala Allah qala Rasulullah an samu mutum 40 kamalai da gemu ga aswaki kowa ahlus sunna wal jama'a an samu mutum 40 sun masa sallah. Ka sani kaga duk baka san waɗannan ba a ce ko ka san yana laifin baka da ikon ka ce me ana mata azaba din dai idan kai haka kai ganganci dan baka da ikon da zaka sani sai ta fuskar wahayi. Annabi ana masa wahayi shi yasa sani kako ba ai maka ya aka ka sani. To ashe kenan ba za ai koyi ba da Annabi wajen dasa wani abu kan kabari. Duk wanda ya wannan yanzu bid'a yi Annabi waɗannan kawai ya taba yawa banda so bayawa wani ba kuma babu wani sahabi da ya taba yin koyi da Annabi kan wannan. Waɗansu suna cewa Imran ibn Husayn yayi amma dai a tabbatar da ruwaya ko da yayi dai ya taba aikin Annabi dan wannan qadiyatu aidin sai la umuma laha. To duka anan ya kamata mu taka burki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To da yake dai littafin za a iya dangana mun shi dan saboda duk maganganun da ke cikin awa ne. Asali littafin ya samo asali ne a farko akwai lokacin da aka danyi ambaliyar ruwa din nan a nan gari shekaru uku ko hudu da suka wuce ko. To lokacin mun yi latta a nan masallacin wanda take magana akan iftila'i yadda Allah ke jarrabar bayi da dalilin da ke kawo iftila'i da kuma hikimomin da ke ciki da yadda ya kamata mu fuskanci duk abin da Allah ya jarrabe mu da shi. Latta ce mai tsawo kila waɗansu sun manta. To wannan dan uwa sai ya rubuce ta gaba ɗaya a rubuce sannan kuma da kuma tambayoyi da ya masu mahimmanci kan abin da ya shafi tauhidi, rukunan imani, rukunan musulunci, alaka tsakanin rukunan imani da na musulunci, alaka tsakanin al-islam da dai. Tambayoyi dai a cikin tauhidi masu matukar mahimmanci shi ma a kasir muka yi duk sai hada sai rubuce su. Da hada sai rubuce sai kawo bisa ga cewa ya kamata a buga shi ya zama littafi. Na karanta shi gaba ɗaya ne dukkan gyare-gyaren da ya dace. Saboda haka sai aka buga shi ya zama littafi. To kaga ta fuskar dukkan tunanin da ke cikin littafin dai tunani na ne da kuma bayanai na. Amma wanda yake da falalaci ne ya rubuta shi shine dan uwa Malam Amina Abubakar Kwadu in ban na faɗi sunan daidai. Da haka kuma littafin shine aka kawo wanda ake ina jin jiya an sayar da shi yau ma haka dan waɗansu ƴan uwa ne suka kawo daga Kano kan cewa daga nan kuma za su wuce Onori. Suke magana cewa duk wanda yake da bukatan saya dai daga yau dai shine ranar ta ƙarshe da za su sayar da littafin a kofar masallaci. Duk wanda yake da sha'awa zai je wurin su ya saya. Wannan yake cewa akwai hadisi daga Abdullahi bin Zaid cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani ruwa daban banda wanda ya shafi kansa ya zo ya shafi kunnensa daban. Wannan hadisi da aka ruwaito aka ce Baihaqi ya ruwaito sai aka ce amma Muslim ya ruwaito shi da cewa Annabi ya shafi kansa da ruwa wanda yake ba shi ne ragowar na hannayensa ba. Wannan duk nan cikin Ibn Hajar sai cikin Bulughul Maram Ibn Hajar ya kawo shi a hadayen bambanta ba sai ya ce da ya kawo wannan sai ya ce wa huwal mahfuz. Abin nufi hadisin Baihaqi na cewa Annabi ya zo shafar kunne sai ya ɗebo wani ruwan daban na shafar kunne ya taɓa hannunsa da shi daban banda wanda ya shafi kansa. Haka wannan riwaya ta ce. To wannan riwaya da Baihaqi ya ruwaito haka ya ce amma a cikin riwayar Muslim abinda hadisin ya ce Annabi ya shafi kansa da wani sabon ruwa ba ragowar na hannunsa ba, wato ba ragowar na hannunsa ba wajen me wajen wanke hannaye zuwa mirfaƙaini da zai shafi kai sai ya taɓa wani daban. Sai Ibn Hajar ya ce wannan ruwayar ta ƙarshe ita ce wadda aka haddace daidai wacin ta farko kuskure ce. Kaga wanda suke cewa tajdidul ma'ilahuma suna kafa hujja da wacce ruwayar ita kuma ruwaya ce da'ifiya. Hadisin ba cewa yayi Annabi ya shafi kunnensa da sabon ruwa ba wanda ya shafi kansa da shi ba. Abinda hadisin yace kamar yadda mahaddata suka haddato shi Annabi ya shafi kansa da wani ruwa ba wanda ya wanke hannayensa da shi ba. Shikenan kaga wannan da barci bar kai muke magana cewa dama ruwan da ka shafi kai da shi ne shi zaka shafi kullu. wannan kuma yake cewa an yi magana kan cewa mutum zai iya yin limanci, zai iya yin sallah a bayan bawa. Ka faɗi wannan magana kace dukkan mutumin da ya halatta ya sallah shi kadai, in dai sallar sa shi kadai in yayi ta inganta, to in aka in yi limanci ma kuma limancin sa ya inganta. To wannan ya hada har da mutumin da yake da salisul baul kenan, tunda shi ma in yi sallah shi kadai ta inganta, to kenan in yi wa mutane limanci ya inganta. Wannan tambaya ce mai kyau. Abinda kawai ka faɗa ba daidai ba da kace na ce, a'a na ce malamai sun ce, ani ba wanda su cewa cikin musulunci ba karantawa nake ba abinda aka ce. Yawwa, malamai ne suka kawo ka'idar su, su cewa duk wanda ya sallah, in dai ya sallah shi kadai ta inganta, to da haka in yi wa mutane limanci ma limancin sa ya inganta. Ba ka da daman ka ce ai limancin sa ba za a bi shi sallah ba, to yanzu sai mu tambaye ka in yi shi kadai sallar sa ta yi, in ka ce eh shikenan, to nan wurin kaga bawa zai iya limanci. Yaro wanda babaligi ba zai iya limanci, fasiki zai iya limanci, domin dukkan waɗannan duk wanda ya sallah cikin su shi kadai, in dai ya tuka sharuɗan sallah ya ta inganta, to haka kenan yayi limanci sallar duk wanda yake bayan sa ta inganta. Mai salisul baul da ka kawo tambaya ce muhimmiya kwarai da gaske. Mai salisul baul fi haqqihi huwa kaga in yayi sallah shi kadai ta inganta, to dan haka duk wanda ya sallah bayan sa shi ma sallar sa ta inganta. Abinda malamai suka ce shine ba za a sa shi yanzu to limami ratibi ba na yau da gobe duba da larurarsa. Limamin yau da gobe suka ce ba za a sa shi ba, shi ma sa shi din suka ce karhanci ne, ba sa shi kai haramun ba. Ko bai san wannan matsalar da kyau? To wannan shine za a magana game da wannan, ko ansa game da wannan. Eh? Mace ta yi me? Dawa. To in ce wa 'yan mata yan wanta iganci limanci ya halatta, akwai wata jambiyar na bismillah na zuwa kanka wanda bai samu mai ba. Eh,
dangane da akwai hadisin da suka yi magana kan jinari mata kuma wanda suka
to gyale ta wannan tambayar ba yau ba, tana da lokacin ta insha Allah. Na'am.
Ina kuma addu'ar shiga cikin bayan gida ta yadda yake a hausance ba ga
larabci ba. A mafi kyau dukkan addu'a da aka ce annabi ya ce kai za ka yi ta da larabci, in mutum baya iya ne da larabci sai ya faɗa da yarensa ya halatta. Addu'ar dai ibada ce ko da wani yare aka yi ta, amma mafi kyawun al'amari shi ne ka yi ta cikin larabcinta. Na'am. Rigakafi ya halatta, duk addu'o'in da suke magana kan isti'aza suna nuna rigakafi kenan, tunda abu bai faru ba kake neman tsare kashi, ya halatta. Na'am. Shine me?
Yaya mata za su manabi dangane da ajiyar da kai da aka shirya, ya halatta mutum sun faɗa yin gidaje na zai yi cikin yi mutu a cikin wannan yanzu da wani
tambayar ka ta ƙarshe ita ta fi muhimmanci sama da ta farkon, don haka ita zan ansa cewa mutum ya halatta don kwaɗayin ya samu mutane na gari su yi masa sallah kafin ya mutu, ya wasiki cewa ko da ya mutu da Allah a nemo su malam wane da wane su yi masa sallah, waɗansu mutane da yake kyauta da so gare su ya halatta. Musamman idan ana raye gari a cakuta tsakanin mutanen kirki da ba na kirki ba, tsakanin masu bin suna da masu bid'a, kai wasiki cewa ga iyalan gidanka ko da na mutu a nemo al'umma daga masallaci kaza ko unguwa kaza ko wuri kaza su zo su yi min sallah, wannan wasiya ce mai kyau. Mutum zai iya yanta, kuma lallai duk wanda ya wannan wasiyar iyalansa su yi kokari su zartar da ita, inda gari duk sunna ne, kowa ko alal aqalli 70-80 cikin 100 duk ahlus sunna ne, kaga an rinjaye bid'a, ba bukatan sai ka ce malam wani da malam wani. Amma in gari ya zanto a cakuɗa ke ga sunna ga bid'a ga sunna ga bid'a, to lallai ka nemi ahlus sunna. Kuma wannan shine amfanin mutum ya rinka zuwa cikin mutanen kirki su san shi, dan in ma an ce wani ya rasu kowa ya je na san shi ya je masa sallah din. amma idan mutum ya fahimci sunna yana bi shi kadai bai shiga cikin taron jama'a ba, kaga mafi karanci zai yi hasaran sallan mutanen kirki gare shi, in bida su taru su bubbuga sallah kanka ba su iya ba, kaga mutum ya yi hasara mai yawan gaske. Gashi ko annabi ya ce dukkan wanda ya mutu aka samu mutum 40 da ba sa shirka, ai wannan ba karamin sharadi ba ne ba, 40 da ba sa shirka suka yi sallah suka roƙi ceto cewa ya Allah ka tsamar da shi daga wuta, Allah zai basu. To ka ce an samu mutum sama da bara bayan sun yi masa sallah, to amma da aka duba mutanen sun fi 40 yawa, an dai samu 40 wanda ba sa shirka shi ma ya shiga ciki, to in ce maka me ya shiga ko bai shiga ba, ya zama gwaranci kenan wannan. Kai hakuri saboda galibin tambayar ka kwana uku a jere galibi irin wannan ce, isa na tsan za ka fama haka, kai hakuri, ni ma jurewa ne, ni ma ka jure haka.